Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Murtala Faruk Sangina ne tare da Tarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin mu na hantsi na yau Litinin 22 ga watan Nuwamban shekara 2023. Bayan labaran duniya za ku ji cewa kungiyar likitocin Najeriya masu neman kwarewa da yanzu haka suke yajin aiki sun ce sun cimma daidaito da gwamnatin kasar. Muna dauke da shirin zauren matasa wanda Nasiru Adamu Elhikaya ya shirya kuma zai gabatar. Haka kuma za mu kawo muku sharhin jaridun Najeriya. Amma kafin waɗannan bari mu fara da halin da duniyar mu ta waye gari tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya. Ga labaran duniya. Jiya Lahadi kwamitin binciken Rasha ya sanar a gaban alkali da mai shigar da ƙara na kotu hukunta manyan laifuka ta duniya wadda ta bayar da sammacin aikata laifukan yaki kan shugaban Rasha Vladimir Putin da kuma jami'ar Rasha Maria Belova a watan Maris kan batun ta sakiyar ƙananan yara yin kiran zuwa Rasha ba bisa ka'ida ba. Shugaban Amurka Joe Biden ya sanar da dala miliyan 375 a matsayin ƙarin tallafi ga ƙasar Ukraine, wani kunshi da ya hada da ƙarin bindigogi da makamai da kuma motocin sulke da ƙarfafa dama a fagen fama a Ukraine a cewar shi. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya bar taron manyan ƙasashen duniya na G7 a Japan tare da tabbatar da cewa ƙawayen Kiev za su gana kan yakin. Jiya Lahadi dakarun sa-kai na Sudan RSF sun yi alkawarin cewa za su bi sabuwar yarjejeniyar tsagaita wuta ta ɗan gajeren lokaci da sojojin Sudan. Suka ce muna buƙatar tabbatar da cikakken ƙudurinmu na tsawon tsagaita wuta domin sauƙaƙe kayan agaji, buɗe ƙofa ga fararen hula da samar da duk wani abu da zai sauƙaƙa wa al'umman mararin da suke ciki, in ji ƙungiyar cikin wata sanarwa da ta fitar. A yau mun ƙara dagewa da azama don murƙushe wannan muguwar ɗabi'a da ke tafiyar da al'ummarmu bisa zalunci, a cewar sanarwar. Sojojin Sudan da ƙungiyar RSF sun rattaba hannu kan yarjejeniyar tsagaita wuta na mako guda a ranar Asabar bayan tattauna a birnin Jidda na ƙasar Saudiya. Dakatar da faɗan na shirin fara aiki da yammacin yau Litinin tare da tsarin sa ido irin na ƙasashen duniya. Iran ta faɗi jiya Lahadi cewa wani harin 'yan ta'adda ya kashe jami'an tsaro aƙalla shida a kusa da kan iyaka da Pakistan, inda suka yi ikirarin cewa maharan na ƙoƙarin kutsawa Iran ne. Mummunan lamarin ya faru ne a yankin Saravan da ke lardin Sistan-Baluchistan mai tazarar kilomita 360 kudu maso gabashin Tehran babban birnin kasar, in ji kakakin ma'aikatar harkokin wajen Iran a wata sanarwa da ya fitar ta shafin yanar gizon gwamnati. Nasir Kanini ya ce Iran ta yi Allah wani da wannan aika-aika, kuma tana sa ran gwamnatin Pakistan za ta murƙushe ƙungiyoyin 'yan ta'addan da wurwuri tare da ƙoƙarin inganta tsaro kan iyakokin ƙasashen biyu, sai dai bai ƙarin haske ba.
To nan ba da jimawa ba, Sarfilo zai sake dawowa da kashi na biyu na labaran duniya. To amma kafin nan, ƙungiyar likitoci masu neman ƙwarewa ta Najeriya, wato NARD, ta bayyana cewa ta sami cimma matsaya da yarjejeniya da gwamnatin ƙasar kan batun da ya sa suka shiga ko kuma kan buƙatun da suka sa su shiga yajin aiki na gargaɗi. A yau Litinin ne yajin aikin gargaɗin na tsawon kwanaki biyar da ƙungiyar ta shiga zai kammala. To sai dai a zantawarsu da wakiliyarmu Hawwa Umar, tsohon shugaban ƙungiyar Dr. Dare Godiya Ishaya, ya ce bayan shafe lokaci mai tsawo ana tattaunawa da shugabannin ƙungiyar da ƙungiyar likitoci da ta ƙasa da kuma gwamnati da sauran masu ruwa da zaki a harkar lafiya, an sami cimma yarjejeniya tsakanin ɓangarorin.
Bayan tattaunawa mai tsawon lokaci da wato shugabannin ƙungiyar likitoci masu neman kulawa ta ƙasa da kuma ita tawagan likitoci na ƙasa gabaki ɗaya sun yi zama tsakanin ƙungiyoyin likitocin da gwamnati, aka sami ganewa sannan aka rattaba hannu akan yarjejeniya ganewa tsakanin kungiyoyin likitocin da ita nata bangaren na gwamnati. To yanzu dai muna sa tsammanin mu gane cewa gwamnati ta aita nata bangaren yarjejeniya ne. Muna sane cewa na kusa a soye wannan gwamnati wanda shi shugaba Muhammadu Buhari yake jabaranta, amma bamu da fargaba ko yarjejeniyar ganewa tsakanin gwamnati da kungiyar likitoci za a sami koma baya in aka sauye wannan shugaba ne da suke jagorantar wannan gwamnati. Domin a ganewar mu shine gwamnati ba a sauye ta, akan sauye shugabannin gwamnati ne, amma ita gwamnatin karan kanta tana nan tana ci gaba duka ba su suka da wasu abubuwa da wannan gwamnatin da shugaba Buhari yake jagoranta ba su yi sun cika ba. Gwamnatin da za su zo dole su gaji duka damoyi da kuma nasarorin da gwamnatin shugaban kasa Buhari ya samu a yayin da suke mulki. So saboda haka mu kungiyar likitoci bamu da fargaba cewa in sabon gwamnati ta zo ba za su cika wannan alkawalin da ita gwamnati ta shiga tsakaninmu da ita ba cikin wannan yarjejeniyar ganewa da muka samu. Yanzu abinda za mu yi nan gaba shi ne shugabannin kungiyar likitocin na kokarin kiran wato ita majalisar zartarwa zuwa ga taro na gaggawa a samu a bayyana musu wannan rahoton abinda aka samu da kuma a karanta musu abinda yake kunce a cikin wannan yarjejeniyar ganewa wanda muka shiga tsakaninmu da gwamnati. Sai mu yi ta sa ido ko kuma mu yi ta bibiye mu gani har lokacin da za a gama aiwatar da duka wannan nasaran da aka samu a cikin yarjejeniyar ganewa wanda muka shiga tsakaninmu da gwamnati.
Tsohon shugaban kungiyar likitocin Najeriya masu neman kwarewa kenan Dr. Dare Godiya Ishaya a tattaunawar su da Hauwa Umar. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma gasar filu da labaran duniya kashi na biyu.
Jami'iyar masu ra'ayin mazanje ta Prime Minister Girka Kyriakos Mitsotakis ta samu gagarumin rinjaye a zaben kasar amma ba tare da samun isassun kujerun majalisar dokoki ba a jiya Lahadi don samun kafa gwamnati kai tsaye. Prime Minister ya nuna cewa zai nemi zaɓe karo na biyu a wani yunkurin tabbatar da nasararsa ba tare da buƙatar abokin ƙawance ba. Jami'iyyar New Democracy ta Mitsotakis tana gaban babbar abokiyar hamayyarta jami'iyyar Syriza mai ra'ayin riƙau da maki 20 da kusan kammala sakamakon zaben da yammacin jiya Lahadi. Sai biya tsarin zaben da aka yi a halin yanzu na yawan ƙuri'u kashi 40 cikin 100 na ƙuri'un da ya samu har yanzu bai kai ga samun rinjayen kujeru 300 na majalisar dokokin kasar ba. Daga ƙarshe jiya Lahadi sashen kula da lafiya na lardin Gauteng na Afirka ta Kudu ya ba da sanarwar ɓullar cutar kwalara har mutum 19 a Hamshakral ciki har da mutuwar mutane 10. Afirka ta Kudu ta ba da rahoton mutuwa daga kwalara ta farko a watan Fabrairu bayan da ƙwayar cutar ta isar ƙasar daga Malawi. Ba da isan adadin cutar kwalara da aka samu a ƙasar ba zuwa jiya Lahadi, amma lardin Gauteng da ke da mafi yawan jama'a inda biranen Johannesburg da Pretoria suke ya fi fama da cutar. Kwalara na iya haifar da matsananciyar gudawa da amai da rashin kuzari, kuma gurɓataccen abinci ko ruwa ke yaɗa cutar. Idan mai ɗauke da cutar bai samu kula cikin sa'o'i ka iya zama ajali. An samu ɓullar cutar ta ƙarshe a Afirka ta Kudu a shekarar 2008-2009 inda aka samu rahoton kamuwar kimanin mutum 12,000 bayan ɓarkewar cutar a makwabciyar ta Zimbabwe, lamarin da ya haifar da wadawaitar kamuwa da cutar daga ƙasashen waje da kuma yaɗuwar ta a cikin gida.
fata a gaida Sarfilu Hashim Gundar da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. To madalla masu rare kafin mu kai ga shirin mu na gaba bari mu shakata da wannan waka. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC inda muke kawo muku shirye-shirye akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar Mutabiyoyi Africa akan mita 102.5. Bayan haka a koda yaushe za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na zaurin matasa.
Zauren matasa masu sauraro barkamu da dawowa sabon shirin zauren matasa na BOA dake ta kwabuwan dake ci matasan tuwa kwariya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya hada da yaki da jahilci shin miyagun kwayoyi bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane kamar a makon jiya sabon shirin zauren matasan ya sauka a Bauchi ne inda matasa suka taru don tattauna abin da ya dace matasa su mai da hankali akai bayan kammala babban zaben Najeriya na 2023. Shin waɗanda suka lashe zabe za su cika alƙawarin kyautata rayuwar matasan ko sun yi zane ne akan ruwa? Matasan sun duba matakan dogaro da kai da ya dace matasan su mai da hankali a kai maimakon su tsaya jiran gawan shanu. Matasan su haɗa da Almustapha Haji Sufi hasken matasan Arewa, Babawa Chelsea Kofaran, Abdurrahman Felshaker da Ɗanlami Hanson Baljanga ƙaramar hukumar alƙaleri. Makon jiya Babawa Chelsea Kofaran na bayyana labarin wani matashi da ya yi nasara a lokacin zabe saboda irin cika alkawari da yake yi. Matasa ku biyo ni mu shiga zauren.
Tun da matasa su ne ginshikin al'umma ya kamata duk idan suka alƙawari ya zama suna cikawa sai bira duk abin da ake wa za a ce da dattijai sun yi mu ma za mu zo mu gwada dan kamar yanzu akwai wani misali a wata jiha a nan Najeriya a Kaduna shi matashin ma da ya ci zaben dan a shaba ne a hakan shi kansa ma bai san sai bira ya fito a wata karamar party bai san ya ci wannan zaben ba san da ƴan uwa suka zo suna taya shi munna to kaga irin wannan ya san darajar al'umma kamar matasa tunda su matasan ne suka ce to mu za mu canje wa'ancan wanda kullun suke mana alƙawurka to kaga namu ya samu to irin wannan maganganun da zan yi kuma sil wani dadan misali a nan jihar Bauchi to akwai wani dan majalisar kwadin cikin gari wanda shi ma duk na cikin garin Bauchi kenan wanda duk alƙawarin da yayi kafin a zo a yi zabe san da ya dinga bin gunduma gunduma da wurin yana nuna musu a yana tambaya abin da yayi zahiri yayi wannan abubuwan to ka gani a wurin mutane suka nuna masa zahiri yayi dan haka ne suka rada zaben shi to ka gani kuma matashi ne amma a ce da bai wannan abun ba idan yazo to Hausawa suna cewa wai makashin ka me da aka can hanyar daban wannan ka zo to muna fatan tunda an dauko na matasa to matasa su dinga duba muhimmancin matasa kun ba haka ba ba da a samu ci gaba ba
Abdulrahman Amfil Shekal kaga ai abun da aka fada dama ba wai nagartar wakilcin shine ba lalle sai mutum matashi ne ko ba matashi ba amma na su dama matasa su ma a dama da su a waɗannan harkoki shin kai me zaka ce wa matasa kai ma da suka samu wannan damar Allah ya ba su suka shiga wanda kuma akwai kamar abinda Al-Mustafa ya faɗa sai ma kaga wanda ya lashe zafiye ya sauya abokai ya samu sabbin mutane na daban
abin da yake faruwa shine dama shi matashi shi ya san matsalan matasa shi ya san matsalan dattawa shi ya san matsalan yara da mata to idan har matashi ya samu wannan dama muna kyautata masa zaton zai yi abubuwa da kyakkyawan tunani wanda zai taimaki al'ummarsa kamar yadda baba wannan sai ya faɗa wani matashi ya ci zabe a baya a jihar Bauchi cikin garin Bauchi lokacin da yake kamfen baya yi wa kowasu matasa ko mata ko al'umma alƙawari amma kuma yazo ya bada mamaki har yayi abin da ake yi wanda ba a yi a hidiman siyasa a yi zabe wanda inda ka je kamfen kuma ka sake koma musu a matsayin godiya haka ya zaga duk inda yafi ya je musu to kaga wannan abu ne matashi wanda ba mu tunanin dattawan za su iya irin wannan yunkuri domin al'ummarsu mu kuma matasa yana da kyau ma muna kauda kan mu akan kowane irin dan siyasa idan ya ci mu maida hankali akan sanawoyinmu matsalolinmu muna kaiwa wakilanmu musamman masu anguwanni masu gundumomi wani fa lokacin da yake kamfen ya mana alƙawarin zai gyara mana bohol dinmu yanzu fa mun ji shiru wani ya mana alƙawarin zai gina mana asibitinmu yanzu mun ji shiru wani ya mana alƙawarin zai biya mana kuɗin makarantar yayanmu ko wani abu makamancin haka to amma kamar yadda na faɗa a baya mun watsar da wannan sarran mu kawai muke yi shi yasa su yan siyasa su buya a cikin motoci masu baƙaƙen gilas ba su shigowa sai cikin dare ba sa yawo a cikin al'umma idan har suka tabbatar da matasa ƴan uwanmu matasa mun kauda kai wa sanawanmu sanawoyinmu ne suka ci mana komai a rayuwarmu to wallahi da su zo suna marmarin ma jama'a suna cuɗanya da su to amma idan an jama'a matasa suna nuna kwaɗayinsu a cikin ƴan siyasa to la shakka fi ƴan siyasa an ringa wasan buya da su ba za su iya fitowa domin su taimaki al'umma ba su sauke nauyin da Allah ya daura musu da kuma al'umman suka daura musu to wajibinmu ne mu yi karatun nata natsu mu matsi wakilanmu masu rawani mu matse su domin su su matsi ƴan siyasa domin idan ba mu matsi wakilanmu masu rawani akan alƙawuran da ƴan siyasa suka mana ba
Abdulrahman su waɗanne ne wakilai masu rawani
kamar masu anguwanninmu masu gundumominmu saboda hakimai daga te saboda duk lokacin da ƴan siyasa za su shiga yakin neman zabe sukan fara da gidajensu domin neman albarka da tabarruki domin su hasahale musu yadda za su shiga lungu da sako na wannan yankin su to wajibin su ne mu kuma mu dade matsan su kamar yadda suka sahale musu suka shiga cikin mu domin mu ma su sahale mana su jagorance mu domin su gina mana makarantun mu su gyara mana wutar lantarkin mu su gyara mana ruwan shan mu su gyara mana ilimin mu to idan har muka sake kuma wa abin nan sai dai a kawo wa su shugabannin mu masu rauna kaso su saka a jikin su su saka a babban rigan su a shigar da su cikin gidan su lalle mu kauda kwadayi mu cire kuma wa masu anguwannin mu kwadayin abin jikin ƴan siyasa domin a taimaki al'umma
Allah mai hasan Baljanga kamar yadda Sha Abraman ya kawo bari mu ma mu dan tabo maganan masu sarauta din nan ai su ma cikin masu sarauta ana samun matasa duk da dai sarki ko da matashi ne mai sarauta ne sai ya ce musu iyayen kasa ya ce a rika matsan su amma yan samu matsala ya ce wata kila sai ƴan siyasa su zago su alherin sai ya zama yana karewa a waje ɗaya ne
to alhamdulillah ƙarin bayani akan bayanan da yake na kamar amma su ana kyautata musu zato su ne suke da daman da zasu iya ganin bayin Allah da ake kira su da yan siyasan koda sun zama shugabanni wataƙila su ne ake kyautata su tun zasu iya kiran su a waya su dauka kai sai saboda suna mazaunin ubannin kasashe a kowace jiha sukan zamanto uba a kowace jiha in ko karamin kwa sukan zamanto su ne uba a wannan yankin din to ganin hakan ne yasa shi Abdurrahman fa yake bada misalin da cewa yana da kyau a rinka cina musu amma zan su na shugabanni kuma iyayen kasa iyayen al'umma tunda su da su ya kiran wannan din kai tsaye wanda ya tabbatar da cewa yayi alƙawari wa al'umma lokacin da yake neman takara din tunda ni bazan iya kiran sa a waya ya dauka ba baran iya rubuta masa takarda don in ganshi kuma ban uzuri ya ganni ba amma zaunin sa na matashi iri ne wanda ni dan kai masa bayane ne na ci gaban al'umman sa da kuma tuna masa da alƙawuran da ya a lokacin da yake neman zabe to tunda baran samu daman gani ba wataƙila ina da kyakkyawan alaka da sarki ko mai anguwa ko wanda kace ko hakimi idan naje na karanta masa wataƙila zai iya kiran sa a waya ya dauka ce na son zama da shi zaman da zai yi da shi kuma zai cire son kai zai cire damuwan gaban sa zai cire bukatun kansa kaf sai fito ya fada masa abun da yake rulin na tsakanin al'umman sa da suka zabe shi dama wane mun kyautata maka zato ne ganin cewa ka fi kowa cancan da cewon da ka fito da su muka yi mobilizing din al'umma muka ce bari mu zabe ka to dan Allah kai iya kokari ka cika alƙawuran da ka dauka yana ga wannan shine yasa Abdurrahman yake kyautata sun ce idan aka tuna wa masu anguwanni din za a iya samun nasara kan abun da ake bukata duk da kaga in ka tuna wa mutum alƙawari in ya cika din kana da lada shi ma yana da lada kuma ladan ta zai samu a lahira kuma zai samu a duniya me zai samu a duniya can gaban ya sake fitowa da cewa wane mai yin alƙawari da cika ne mu sake zaben sa kaga dan dane ta tun anan duniya kenan
Al Mustafa Haji Sufi in haka ne ko akwai wata matsala wacce na ga wasu matasa har ma a nan Baucin akwai hadda wata ma mata da naga faifanta ita ma mataki ace da take maganan sako da ake bayarwa baya isa wajen jama'a ya kamata a faɗi gaskiya kaza kaza to irin wannan idan har sako ake bayarwa ai ba za mu mamaki ba ko waɗanda wasu in sun lashe zabe sun kashe kuɗi to zai yi wahala su sake juyuwa baya kenan su ma tunda wata kila tunda abin ya zama kaman kasuwanci
eh gaskiyar magana ai siyasar ta lalace kuma sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan tun zaben fudda gwani da aka yi a jam'iyyu din tun a lokacin aka lalace zaben mafi yawanci duk cancantar ka duk ilimin ka duk iyawar ka duk kwalitin ka duk kyanka anguwar ku duk sanin mutuncin ka da jama'a suka yi idan baka da kuɗi za su ce ba za su zabe ka ba shi yasa ma a zaben fudda gwani in ka lura su delegate da dama sun bi ba amfani ne da waye ba da kuɗi in ka sayan 300 ne wani zo da ba 500 haka zai wallahi tallahi akwai mutumin da ya tsaya takarar sanata ya sai duk kuri'an kowanne delegate sama da 500 ɗaya wanda shi kuma ya sai sakan 300 da freezer to haka aka yana abin kaga dole suka zama mai 500 to kaga wannan 500 din ya kashe kuɗi a ranan da aka yi zaben fudda gwani saboda miliyan 60
matasa ku dakata anan makon gobe in Allah ya kai mu ma dora daga inda muka tsaya a madadin matasan na jihar Bauchi da kuma muryar Amurka da ta dauki nauyin kawo muku shirin ni Nasiru Adamu Alhikaya da na shirya kuma na gabatar ke cewa sai mun gama wani makon
assalamu alaikum
ta gaida Nasiru Adamu Alhikaya yanzu kuma ga baban gida Jibril da sharhin jaridun Najeriya
zan fara sharhin jaridun ne da jaridar This Day daya daga cikin manyan labaran tana cewa ministan tsaron Najeriya Manjo General Bashir Magashi mai murabus ya bayyana cewa rundunar sojan ruwan Najeriya na buƙatar kayayyakin aiki da kuma magudan kuɗi domin tabbatar da tsaro a kan ruwan Najeriya tun da farko dai sai da ministan tsaron na Najeriya wanda ke gabatar da lecture a wani taron rundunar sojan ruwan ƙasa da ta shirya domin karrama shugaban ƙasa Muhammadu Buhari cewa gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari mai shuɗewa ta kashe magudan kuɗaɗe domin farfaɗo da rundunar sojan ruwan ƙasar sai kuma jaridar tribune ta ruwaito cewa da zaka wasu manyan jami'an diplomasiyyar ƙasar Amurka sun ziyarci jiha Anambra inda suka yaba da ƙoƙarin rundunar sojan ruwan Najeriya na ceto wasu jami'an ofishin jakadancin guda biyu da aka yi garkuwa da su bayan harin da wasu 'yan bindiga suka kaiwa tawagar ayarin ofishin jakadancin da ta kai ziyara jiha Anambra Anambra a makon da ya gabata, inda kuma aka kashe wasu ma'aikatan ofishin diplomasiya guda biyu da rada jami'an tsaro guda biyu. Tawagar wanda ke karkashin jagorancin babban jami'an tsaro na ofishin jakadancin Amurka dake Lagos, Mr. James Shaw, sun yaba da gagarumin rawa da rundunar sojin ruwan Najeriya. Karkashin jagorancin Navy Captain G. Osubeme suka taka na ceto jami'an. Sai kuma jaridar Premium Times, jaridar da ta bayyana cewa a yanda ake murnan soko jami'an ofishin diplomasiya Amurka da aka yi garkuwa da su a waje da kuma wasu 'yan bindiga ne suka yi awon gaba da wasu masu yi wa ƙasa hidima a jihar Rivers. 'Yan yi wa ƙasa hidiman da suna kan hanyarsu ta koma jihar Rivers ne bayan sun halarci wani sansanin hukumar ta yi wa ƙasa hidima da ke jihar Ondo kafin su fara aiki gadan-gadan. A yanzu dai hukumar ta yi wa ƙasa hidima ba ta bayyana yau 'yan yi wa ƙasa hidiman da aka sace ba. Sai kuma jaridar da banga daya daga cikin manyan labaran tana cewa yanzu haka kungiyar malaman kwalejojin kimiyya da fasaha ta Najeriya ASO ta kira ga shugaban kasa Muhammadu Buhari da ya sanya hannu akan dokar nan da ta hana nuna wariya tsakanin masu takardar HND da kwalejojin kimiyya da fasaha da kuma takardar digiri na jami'o'in Najeriya, wanda 'yan majalisun tarayya suka gabatar masa domin sa hannu. Shugaban kungiyar ta ASO Comrade Adanson Ezebe shine ya wannan kiran a lokacin da yake ganawa da 'yan jarido a Abuja. Yace akwai bukatun shugaban kasa Muhammadu Buhari hanzarta sa hannu akan wannan doka kafin ya sauka daga kan mulki. Sa hannu a wannan doka, inji shugaban kungiyar, shine kawai zai taimaka wajen ceto ilimin kimiyya da fasaha a Najeriya. Har yanzu dai shugaban kasa Muhammadu Buhari, wanda ya rige masa mako daya kacal ya sauka daga kan mulki, yana tafiya hawainiya wajen sanya hannu akan wannan doka. Karshen sharhin jaridin kenan, a huta lafiya.
Ta gaida babban gida Jibril. Yanzu kuma kafin mu ci gaba ga wannan sakon.
Mai burge Hausawa, sashin mu yar Hausa.
Mai burge Hausawa, sashin mu yar
Sashen Hausa na muryar Amurka na farin cikin sanar da ku cewa zai gabatar muku da shirye-shirye da rahotanni na musamman akan shagulgular ranar 29 ga watan nan na Mayu na sauya ragamar mulkin Najeriya daga shugaba Muhammadu Buhari zuwa shugaba Bola Ahmed Tinubu.
Yaya mutanen Najeriya ke auna nasarori ko kasawar shugaba mai gwarin gado Muhammadu Buhari a cikin shekarunsa takwas kan karagar mulki?
Waɗanne irin kalubale ne ke jiran sabon shugaba Bola Ahmed Tinubu?
Menene tunanin 'yan kasashen da ke muƙabtaka da Najeriya game da gwamnati mai tafiya da mai shigowa?
Waɗanne irin matsaloli ne Buhari zai baiwa Tinubu?
Yaya kuma Tinubun zai tunkare su?
Duk waɗannan na cikin abubuwan da za ku ji suna zo muku a cikin shirye-shiryenmu na rediyo da talabijin da kuma shafukanmu na sadarwar zamani, wato internet.
Ku ci gaba da kasancewa da Sashen Hausa na muryar Amurka. Kada ku yarda a ba ku labari.
Sashen Hausa na muryar Amurka.
Duniya a tafin hannunku.
To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
To a takaice, jiya Lahadi kwamitin binciken Rasha ya sanar gaban alƙali da mai shigar da ƙara na kotu hukunta manyan laifuka ta duniya, wadda ta bayar da sammacin aikata laifukan yaƙi kan shugaban Rasha Vladimir Putin da kuma jami'ar Rasha Maria Velova a watan Maris kan batun ta sakeyar ƙananan yara 'yan Ukraine zuwa Rasha ba bisa ƙa'ida ba. Jiya Lahadi, jakadun sa-kai na Sudan RSF sun yi alƙawarin cewa za su bi sabuwar yarjejeniyar tsagaita wuta ta ɗan gajeren lokaci da sojojin Sudan. Suka ce, muna tabbatar da cikakken ƙudurinmu na tsagaita wuta domin sauƙaƙa kayan agaji da buɗe ƙofa ga fararen hula da samar da duk wani abu da zai sauƙaƙa wa al'umman raɗin da suke ciki, in ji ƙungiyar cikin wata sanarwa da ta fitar. Iran ta faɗa jiya Lahadi cewa wani harin 'yan ta'adda ya kashe jami'an tsaro aƙalla 6 a kusa da ɗanyen akan iyakar da Pakistan, inda suka yi ikirarin cewa maharan na ƙoƙarin kutsawa Iran ne.
To ma saurare da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma can da ƙarfe 4 na yamma agogon Najeriya Niger Kamaru da Chad wato ƙarfe 3 kenan agogon GMT da Ghana za ku ji wasu abokan aiki mu da wasu sababbin shirye-shirye yanzu kuma madadin Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Solomon Abo da ya daidaita sauti ya ba da umarni har da ma injiniyan mu na yanzu ni Murtala Faruk Sanyin na ke muku fatan alkhairi ma'assalam.